ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren talata ne, wanda ya daidai da daren 21 ga watan Juma'a sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1429, daidai da 23 ga watan June shekara ta 2008. Wannan shine kasad na 18 daga cikin jeren giyar karatutukan littafin Sahihul Bukhari na al-Imam Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari Abu Abdullah. Taken karatun da shi ne karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Idan jama'ar musulmi ba su manta ba, har yanzu ba mu gushe ba, muna karkashin ainihin kitabul imani, a inda mun fara shiga babun ifsha'us salami minal imani, babin da ke bayani akan cewa yaɗa ainihin wato sallama na daga cikin ainihin imani. الامام البخاري يتي وقال عمار صحابي عمار دان ياسر الله مدوكاكين سركي يغفرتا مشي يغفرتا متانن جيدنسو معنى مهيفيه شي اينهين واتو مي سونا سمية ده كما مهيفين شي مي سونا ياسر عمار دان ياسر يتي ثلاث من جمعهن فقد جمع الايمان abubuwa uku wanda duk ya hada su, wanda duk yake da su ya tattara waɗannan siffofin, to hakika ya ainihin wato tattara imani, ma'ana imani ya cika tattara gare shi. Al-insafu min nafsika, ya zama kana da adalci kai da kanka, wato baka da son zuciya, saboda nassin Al-Qur'ani cewa yake wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu fa'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Baka da kungiyanci, baka da tariƙanci ko mazhabanci ko kabilanci ko bambancin yanki, abin da ya dame ka shine adalci. Ina fatar mun gane wannan irin adalci annabi sallallahu alaihi wasallama ya siffantu da shi a aikace, sahabbai sun siffantu da shi a aikace, ma'ana suna da matukar adalci. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana da matukar adalci. Ya zo a cikin hadisi sahihi da al-Imam Muslim da Abu Dawud suka ruwaito, annabi sallallahu alaihi wasallama wani bayahudi ya same shi yace yo ai kuma kuna ainihin yin shirka. Annabi yace kamar yaya? Yace kuna cewa wal ka'abati, na rantse da ka'aba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bincike sahabbai, shin da gaske ana fadin haka? Sai suka ce eh. Sai yace lallai ba daidai bane ku rinka cewa wa rabbil ka'abati. Yanzu kaga adalci ne wannan, in ba haka ba, ma'ana kamar kafiri ne yake neman yi wa annabi ilzami, ya kafa mai hujja da abin da su ma sahabbai suke cewa. In kun ce mu ma muna rantsuwa muna cewa da Uzairu, ko muna rantsuwa da Almasihu, ko muna kaza, to ai kuma kuna cewa wal Ka'aba. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bincika ya gane haka ake yi eh, to ko ba daidai bane, to a bari. To wannan shine asalin Islamu, wannan shine asalin insafu, kuma adalci irin wanda musulunci ya zo da shi, rashin son zuciya. Al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi sun ruwaito hadisi da kyakkyawan isnadi cewa Abdullahi dan Zubair sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne, wanda a cikin fitinar da ta faru a tsakanin sahabbai, tsakanin Aliyu da Muawiya, shi yana bangaren sayyidina Muawiya ne. Sai juma'a ta daidai da idi, da ya hau idi da santsi sai bai yi sallar juma'a ba, har sai sallar la'asar. Sai aka ɗibi wannan magana, sai aka je kufa, aka tafi a gayawa Abdullahi dan Abbas, wanda ɗaya daga cikin malaman sahabbai ne da ke ɓangaren sayyidina Ali, Allah ya ƙara musu yarda baki da. Aka ce mishi ai ƴan uwanku da ke ƙasar Hijaz, wato waɗanda suke Makka, juma'a da ta daidai da idi, da suka hau idi da hantsi, ba su sake yin sallar juma'a ba, ba su yi azhar ba, kawai sai la'asar suka fito suka yi. Tare da cewa kaga akwai bambancin kungiya tsakanin kungiyar Muawiya da kungiyar Aliyu, wannan yana kungiyar Muawiya, wannan yana kungiyar Aliyu, amma wannan bai sa Abdullahi dan Abbasin ya saka son zuciya ba. da aka ce ga abin da ƴan uwanku na kasar Hijaz suka yi, mutanen ku na Makka, ƴan uwanku na Makka, ma'ana su masu gulmar da kansu sun san cewa duk da fitinar da ta faru amma akwai ƴan uwantaka. Sai ce asaba sunna, ya dace da sunna. Da yace ya dace da sunnan nan, iya abin da aka ruwaito kenan, bai wani ta'aliki ba. Tunda abin yayi daidai da sunna, sai dai shi wanda ya ba kungiya ɗaya ake da shi ba, amma abin ake tambayar shi dama abin daidai ne ko ba daidai bane? Daidai ne, domin shi abin yana nan daidai tun kafin rikicin kungiyancin da rarrabuwar ya faru. Ashe ko da rikicin ya faru bai lalata abin ba, tunda abin dama tinka tinkacin daidai ne. To waɗannan sahabbai ke waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tarbiyance su akan tsoron Allah da adalci. Ba a ruwaito cewa Abdullahi dan Abbas ya ce to sai dai kuma tunda wane ne ya yi, a'a, tunda dai abin ya dace da sunna, sai ce asaba sunna, ya dace da sunna. Ka karanta Bulughul Maram, hadisi yana nan a cikin babin idi ko babin sallar Juma'a. Har yau a nan cikin kitabu fara'ilus sahaba a babu fadl Muawiya radiyallahu anhu, al-Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisi sahihi cewa aka ji aka cewa Abdullahi dan Abbas, Muawiya idan ya tashi sallar witri raka'a ɗaya yake yi, sai Ibn Abbas ya ce asaba sunna, alam ta'lam annahu faqihun wa annahu sahabi min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam, ce ya dace da sunna yin witri da raka'a ɗaya, ya zo a cikin sunna, dan haka duk da Muawiya ne yake yi amma dai wannan abin ya dace da sunna. Sai Abdullahi dan Abbas ya kara ta'aliki da cewa baka san cewa Muawiya malamin fiqh bane, kuma baka san cewa shi sahabi bane, ma'ana yana da ilimi, kuma baka san yana da daraja ba, abokin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Ya jama'ar musulmi, ya ku ahlus sunna, wannan ita ce tabi'ar mu, wannan ita ce tarbiyar mu, wato ko muna kin mutum ko ba ma san shi ko ba ma tafiya tare da shi, abin da yayi in daidai ne a ce abin daidai ne, kuma a bar magana haka ta tafi akan daidai ne. To duk wanda bai da wannan siffar jama'a, to yana da naƙasa a cikin imanin shi. Kun ji dalilin da yasa Imam al-Bukhari ya kawo wannan, tunda ana magana akan cika imani ko naƙasa imani, dan haka ya kawo cewa man jama'ahunna faqad jama'a al-imana, wanda ya hada waɗannan siffofin to ya hada imani, wanda bai hada su ba fa imani ya ragu, ba za ka ce ya zama kafiri ba. Bukhari ya rawaito hadisi daga Abu Huraira cewa an nada Abu Hurairah ya zama commissioner na tattara zakafi da kai cikin watan azumi, sai ya zo zai zuba wanda ya karko, sai ya ga wanda ya aje an rage daga ciki an sata, kuma shi kadai yake da mabudi a hannun shi, sai ya ce bari ya tsaya ya dako ya ga yaya abu ke faruwa. Yana makale yana jira, sai ga wata giwa ta tinkaro can, sai ga kiwon ta rikide ta koma ta zama mutum can, sai ga kawai kuma wannan mutum ya bace can, sai ya sake ganin ga mutumin kuma ya fito da kwando guda na abinci haka. Kaga sahabbai akwai imani fa, kuma banda imani akwai karfin hali, mazaje ne, rijalun, haka Allah ya ce mazaje ne. In ba haka ba, kai ka gaggiwa ta taho ta rikide ta zama tsoho ta bace ta fito kuma tana nan a tsoho ta zama da kwando, ai karshen ta takalmin ka ma ba za a san da abin. Amma Abu Hurairah sai ji chocolate, yace Allah ya kama ka, ya akai sai yace yunwa ce, talauci, iyali sun min yawa, shine nake zuwa in dan dibi abinci. Abu Hurairah ya gane waye, ya san waye, ya san aljani ne, shedani ne, ma'ana kai ma indai ahlus sunna ne da gaske, ka san kana da gaskiya da confidence a cikin sunna, dan me zaka ji tsoron aljani? In ya hada da kai ce shi aljani ne, sai ka ce kai kuma mutum ne, shine walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan adam ai ya fi aljani. Haka suka kifa kwana uku, ranar uku sai yace zai kai shi ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam, sai wannan mutum sai yace mishi, don a mutum yanzu yake mishi amma ya san shedani, sai yace mishi don Allah ka rufa asiri, kar ka kai ni ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, idan har ka rufa mini asiri ni ko zan faɗa maka wata addu'a cikin littafin ku wanda da za ka yi ta da safe ka samu tsari har zuwa yamma, da za ka yi ta da yamma za ka samu tsari har zuwa safiya. Abu Huraira kuma sahabi ne, kuma a cikin hadisin aka ce sahabbai sun fi kowa san alheri, sai ya ce mecece sai ya ce ayatul kursi in ka karanta ta da safe ka tsaru daga shedanu har yamma in ka karanta ta da yamma ka tsaru daga shedanu har gari ya waye sai Abu Hurairah ya sake shi da ya sake shi ma'ana yanzu ya karbo takarda ya karbo umarni amma babu sa hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai fara aiki da wannan abun ba sai je gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce sadaqaka wa huwa kadhubun gaskiya ya gaya maka ayatul kursi in karanta ta da safe tana tsayawa daga shedanu har yamma in karanta ta da yamma tana tsayawa daga shedanu har gari ya waye amma fa shi makaryaci ne amma maganar da ya fada gaskiya ce idan ba manzon Allah da yake mutumin kirki mai adalci ba ina ake haka ƴan kungiya ba za su iya haka ba ƴan mazhabi ba za su iya haka ba ƴan kabilanci ba za su iya haka ba ƴan dariku ba za su iya haka ba shi yasa ya ku ahlus sunna mu ba ƴan kungiya bane ba ƴan mazhabi bane ba ƴan dariku bane ba ƴan yanki bane ba ƴan kabilanci bane mu ƴan sunna ne ƴan muhammadiyya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama adili ne mutumin kirki ne yana da insafi wannan adalcin jama'a yana daga cikin rukunan da in suka hadu tattare da kai amma ru yake cewa imani ya cika dan haka jama'a kowa ya kokari ya ga cewa ya cire son zuciya da mummunar kiyayyar da za ta sa ka ga gaskiya dan ba daga gare ka take ba dan ba daga wanda kake so ba ka kiyarda da ita Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi da Muslim zamu zo mu karanta hadisin nan ba da dadewa ba insha Allah annabi wata mata ya gani zai huce me take kuka take tsuguna jikin kabari sai yace ki ji tsoron Allah ki hakuri sai tace tafi ka bani guri masifar da ta same ni dan ba kai ta sama ba dan nawa ya mutu kuma ka ce in yi hakuri sai manzo Allah ya jaye tafiyar shi Anas mai hadisin sai yace walam ta'rifu abin da yasa taiwa annabi wannan wulakancin bata san shi bane mahallu shahid kenan bata san shi bane shi yasa ta gaya mai bakan magana da ta san shi ne fa ba za ta gaya mishi ba bayan ta huce sai aka ce mata wannan ai shi ne annabi kuma gashi kin zage shi kin mai bakan magana Anas yace sai ta ji kamar mutuwa za ta dauke ta sai ta rikice gaba ɗaya ta taho a guje afujajan sai ga ta kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu gate man babu cika fon ba sai ta wuce tana zuwa sai ta samu manzon Allah ya manzon Allah nayi hakuri yanzu kai hakuri a dama ban san kai bane sai manzo Allah yace innama sabru inda sadamatil ula hakuri da aka ce ki a can baya da kin yi da kin samu lada amma yanzu kin makara yanzu manzo Allah bai waiwai ma halin da ta shiga ciki ba shine zaka ji manyan malamai in muka zo za mu karanta a sharhin fathul bari da umdatul qari zaka ji suka ce wannan dalili ne akan cewa karkace ba zaka karbi gaskiya ba sai daga wanda ka sani dan ita gaskiya ba ana gane gaskiya bace saboda ta fito daga bakin wani amma ana gane gaskiya ne saboda dalilanta wanda yace maki kiji tsoron Allah ki yi hakuri wannan gaskiya ce tana buƙatar har sai an yi wani abu za ka gane gaskiya ce cewa ka ittaqillaha wasbiri kiji tsoron Allah ki yi hakuri saboda haka ya ku ahlus sunna na daga cikin fitinar da duniya yau take fama da ita shine fitinar san zuciya fitinar san zuciya to abinda Ammaru dan Yasir wanda ya samu tarbiya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa salasun man jama'ahunna faqad jama'a al-imana al-insafu min nafsika ya zama kana da adalci kana da kirki kana da karban gaskiya tun daga zuciyarka wa bazlus salami lil alam da kuma yin sallama ga kowa da kowa duk duniya kowa ka gani ka yada sallama a yada sallama jama'a kamar yadda zaka zo ka ji hadisi zai tabbatar mana da haka insha Allah sa'annan sai ce wal infaqu min al iqtari da kuma ciyarwa ko ba da sadaka a halin kunci da talauci kana da shi dan kadan sai kuma ka diba a hakan din da kake da shi sai ka baya wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura haka Allah ya siffanta su yace suna diban abinci suna bayarwa a halin suna son abincin suna cikin bukatar shi amma sai su diba su bayar wanda wannan ke gwada karfin imani sannan can yace wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa koda iya abinda suka mallaka kenan nasu kenan daka ba waje sai su dauka sai su bayar waɗannan siffofi ne na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam siffofi ne na mu'minai siffofi ne na bayin Allah ya jama'ar musulmi dalilin kawo wannan asari da al-Imam al-Bukhari yayi ya kawo shi ne don ana magana akan cewa ya da sallama na daga cikin musulunci ko to abin da yake nufi da musulunci da imani anan duk abu ɗaya ne ma'ana sallama tana daga cikin ayyuka na imani to annan sannan kuma wannan asarin yana tabbata mana da cewa na daga cikin cika da kamala ta imani ita ce samar da ainihin wato yada sallama da adalci da kuma ainihin ciyarwa a halin kunci to wannan kuma dalili ne akan in aka rasa wannan dabi'u to sai a ce an rasa dabi'un imani tattare da kai in aka rasa wasu daga cikin su sai a ce kana da nakasa a cikin dabi'un imani in ka same su gaba ɗaya kuma sai a ce to ka samu ɗabi'u na imani baki da wannan asari idan kuka duba da kyau al-Imam al-Bukhari bai kawo isnadi ba bai ce haddathana ba haddathana na ɗaya kenan na biyu kuma wannan asari yana tikewa ne akan sahabi ba marfu'i bane to ire-iren waɗannan yanzu ba su daga cikin asalin hadisai ko asarai da Imam al-Bukhari ke hujja da su yana kawo su ne sharaffage kawai sharaffage yake kawo su yanzu wannan asari al-Imam Abubakar ibn Abi Shayba shi ya fitar da shi da isnadi ingantacce a cikin littafin shi mai suna Kitabul Imani ina fatar mun gane sai dai an ruwaito shi kuma da isnadi mai rauni cewa marfu'i ne cewa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma marfu'in bai tabbata ba amma ya tabbata dai daga Ammaru kamar yadda kaje ina fatar mun gane الإمام البخاري يتي حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف wannan ainihin wato hadisi an samu shi daga sahabi Abdullahi dan Amru dan As Allah ya kara musu yarda yace anna rajulan sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace da shi ayyul islami khairun wannan musulunci ne yafi alheri ma'ana wadannan ayyuka ne daga cikin ayyukan musulunci suka fi to daga cikin su kuma wanne ne yafi daga cikin ayyukan da suka fi din wanne ne yafi wadanda suka fi qala sai ce tut'imu ta'ama ka ciyar da abinci wa taqra'us salama sannan kai sallama ala man arafta wa man lam ta'rif ga wanda ka sani da wanda baka sani ba wani ka san shi musulmi ne shine ma'rifar ka san shi to kai mai sallama wani baka san shi ba musulmi ne ko ba musulmi ba to kai mai sallama amma wani ka san shi cewa ba musulmi bane to ba ai wanda ba musulmi ba sallama domin nassin hadisi a cikin sahih al-Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tabda'ul yahuda wala nasara bisalam yahudu da nasara kar ku fara yi musu sallama a karkashin wannan jama'a Imam al-Bukhari yayi hujja da wannan ainihin hadisi akan tabbatar da cewa wa taqra'us salama kai sallama gawa ga wanda ka sani da wanda baka sani ba wannan aiki ne daga cikin ayyukan imani to ga wani tambihi jama'a tambihi dangane da ilimin fassara da suke kira translation techniques yanzu a larabci nan yace wa taqra'us salama ka karanta sallama to in ka zo ka fassara bahaushe haka abinda bahaushe zai fahimta daban da abinda hakikanin balarabe yake nufi wa taqra'us salama qira'atus salam ita ce ka zo ka ce assalamu alaikum amma in ka je ka ce bahaushe ka karanta sallama sai dauka to ka rinka rubuta sallama kana yawo da ita in ga mutane kana duba kana karanta kana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dan haka a cikin ilimin fassara jama'a sai ka dubi in balarabe yace kaza a al'adar shi menene bahaushe ko inyamuri ko bayarabe ko banife ko wane ne da kake wa fassara shi ko in shine ya zai ce yanzu bahaushe sai ce mun danka ya wuce takani da takalmi da yake nufi ya wuce gabana da takalmi bai kwaba takalmi ba a bisa al'adar Hausawa da in ka ga manya za ka kwaba takalmi to in ka gansu baka kwabe takalmi ba sai uban wato abokin mahaifinka sai je cewa mahaifinka danka ya wuce sai bai takani da takalmi to yanzu wannan takani da takalmi in ka tashi fassara ta da larabci ko da wani yare me ya kamata ka bada ma'ana nan danka ya wuce ko girmama ni bai ba ma'anar ta kenan bai girmama ni ba to amma in ka juya nan ya taka ni da takalmi to sai Bature ko Balarabe ya ce ya sa takalmi ya taka ka kai amma ba shi ta kunya a'a ba taka yana nufin ya wuce bai mutunta ni ba to ku rinka lura wajen wannan jama'a, ba dan komai ba muna jin irin kwacharar da ake yin ana tafsirin alqur'ani ko ana karatun hadisi ko fiqhu a gidajen radio, sai kana rinka duba kalmar, kana ainihin wato fassara kalma da kalma, ita ce suke kira at-tarjamatul harfiyya kenan, word to word translation. Galibi abin da ake so, so ake ka rinka transferring meaning from cultural meaning to the other cultural meaning. Menene a al'adar wani in yace kaza me yake nufi, wani kuma in yace kaza me yake nufi, shikenan in yace I will never come, sai ka ce yace pawpaw pawpaw ba zai zo ba, to ina pawpaw pawpaw da turanci a haka ba Hausa yake cewa kawai, to duk ba Hausa in yaje an ce pawpaw pawpaw, to ita ce fassarar never kenan. Ina fatan mun gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To kasantuwar wannan babi jama'a ya kwadaitar dangane da al'amarin sallama, shi nake so in dan tunasashe mu wasu hadisai kadan dangane da al'amarin sallama, amma ina son ku gane fa Imam al-Bukhari ba ya kawo wannan hadisin bane asalatan dan mas'alar sallama, ya kawo hadisin ne dan alakar shi da musulunci da kuma imani, cewa sallama aiki ne na imani ko. To akwai wani littafi can Imam al-Bukhari zai kulla mana, zai ce Kitabus Salami, to annan da za a sha karatu dangane da sallama a more, amma dai a tattakaice ga wasu hadisai daga cikin ainihin hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Al-Imam Muslim ya rawato daga Abu Huraira, Abu Huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu afala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lallai fa ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yadda da Allah, ba ku za ku zama masu yadda da Allah ba sai kun samar da kauna da soyayya tsakanin ku, bana nuna muku abin da za ku yi soyayya ta samu tsakanin ku ba. Sahabbai kaddarawa shine suka ce eh kenan, sai Annabi yace to ku yada sallama tsakanin ku. Jama'a mu ahlus sunnah Najeriya shekara 30 da ta wuce mun yi aiki da wannan hadisi, mun ga ya ci soyayya ta samu a tsakanin mu, saboda da mutum ya zo ya ce maka assalamu alaikum, baka san sunan shi ba, ba sakwace ne in ya muri ne baka tace ne, yana ce maka assalamu alaikum sai ka ji kana san shi, ma'ana wannan ahlus sunna ne, yayi maka gaisuwa irin gaisuwar ɗan aljanna, tahiyyatuhum fiha salam, gaisuwar ɗan aljanna ce. Kun ga sirrin hadisin ya bayyana kenan, sallama tana sa soyayya jama'a, tana sa kauna. Sa'annan sahabi Imran dan Husayn yace ja'a rajulun ila annabi sallallahu alaihi wa sallama fa qala assalamu alaikum, wani yazo yace manzon Allah assalamu alaikum, faradda alaihi, sai manzon Allah ya amsa sallamar, thumma jalasa, sai mutumin ya samu wuri ya zauna, fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallama, sai manzon Allah yace ashirun, goma, goma me, lada goma, aljanna goma, gafara goma, goma dai. Ina fata an gane. Thumma jaa akhar, sai wani ya sake zuwa, fa qala assalamu alaikum wa rahmatullah, shi kuma kun ga ya kara da wa rahmatullah, faradda alaihi, sai annabi ya amsa mishi sallamar, fajalasa, shi ma sai ya samu wuri ya zauna, fa qala, sai manzon Allah ya ce 20 kai kajin da ake raban gafara, raban aljanna, raban lada kamar ruwan sama, kuma garanti ne wannan jama'a, ma'ana wannan daga bakin manzon Allah, Allah ya aiko shi ne ma dan yayi irin wannan aikin, shi abin da yazo yi kenan. Manzon Allah bai zo ya koya mutane faskare ko tukin tuwo ko tukin babu, manzon Allah aikin da yazo shine bashirun wa nazir, yanzu wannan bushara ce daga ka bude baki ka ce assalamu alaikum, ka samu wuri ka zauna, manzon Allah ya ce goma, wani yazo assalamu alaikum wa rahmatullahi, sai manzo Allah yace 20, thumma jaa akhar, sai wani yazo fa qala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, faradda alaihi, shi ya kara da wa barakatuhu, manzo Allah ya amsa mai, fajalasa, ya samu wuri ya zauna, fa qala, sai manzo Allah yace 30. Wannan hadisi al-Imam at-Tirmidhi ya rawaito shi da isnadi kyakkyawa ko kuma ingantacce. Yanzu wannan yana nuna mana falalar yin sallama jama'a, malamai suka ce hakikanin al'amarin wannan goma, 20, 30 shine lada ake nufi, sannan kuma karkamanta da wal hasanatu bi ashri amsalha, in ka samu lada daya a musulunci za a ninka ma goma, in ka samu goma zai zama 100, in 30 ne zai zama 300 kenan. ina fata an gane. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Na shine bayanin da zan yi abin da yazo a cikin hadisin kenan jama'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Iyakacin sallama kenan mafi tsawo a musulunci. Babu ƙara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala, babu ta'ala wa in kana Allah ta'ala, lakin ta'ala amma yaqulu hadha al-muta'ali. Babu wannan lafazin ta'ala a cikin lafazin sallama, dan haka ku daina ƙarawa, domin lafazin sallama kamar lafazin Qur'ani ne, tawqifi yadda aka ji haka ake yin shi. Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To hadisi ya zo sahihi daga sahabi Abdullahi dan Umar a cikin littafin al-Imam al-Bukhari mai suna At-Tarikh al-Kabir. Abdullahi dan Umar yace a ƙarƙashin wannan irin lafazin wajen amsawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kara da wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu. Dan haka mutum yazo yace maka assalamu alaikum, zaka iya cewa wa alaikumus salam. Shine fa idha khuyitu bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Naka yi muku sallama, ku yi wadda tafi ko kuma ku amsa ta. In ya ce maka assalamu alaikum, za ka yi cewa wa alaikum salam. Amma in kuma ka ce wa alaikum salam wa rahmatullah, ya yi kyau. To yanzu wani ya zo ya ce assalamu alaikum, ka ce wa alaikum salam wa rahmatullah, saboda ka bi ayar abinda ta ce bi ahsana. To sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah, da ka tafi sai ka ce wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. To in kuma yanzu ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, to shine sunna sai ta zo da ƙarin cewa wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu. Hadisi ne sahihi a cikin Tarikhul Kabir na al-Imam al-Bukhari daga Abdullahi dan Umar, da haka daidai ne a ƙara, saboda ya zo daga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sannan sahabi Abu Umama yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama inna awlan nasi billahi man bada'ahum bisalami. Mutumin da Allah ya fi so daga cikin mutane shine wanda ya fara wa mutane sallama. Idan ka zo ka samu jama'a sai ka fara musu sallama, to Allah madaukakin sarki ya fi son ka fiye da mutanen da ainihin kai wa sallama din. Wannan hadisi al-Imam at-Tirmidhi ya ruwaito shi, shima hadisi ne sahihi. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To a cikin wani hadisi kuma Anas dan Malik yake cewa marra an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama ala subyan yal'abuna fa sallama alaihim. Anas dan Malik ne yazo wuce yara suna wasan kasa, suna wasannin, suna harkuyin, sai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sai jama'a suna mamaki, alagama ta malam waɗannan yaran suna wasa ma kake min sallama? Sai ce manzon Allah ma ya wuce yara ya yi musu sallama. Balle ni waye ni Anas? Ma'ana dukkan mu mun taru ne dan mai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan ainihin hadisi sahihi ne al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito shi. To Allah madaukakin sarki ya taimaka. Sannan ya zo cikin hadisi wanda al-Imam at-Tirmidhi ya ruwaito har wa yau, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan taha ahadukum ila al-majlisi, idan ɗayan ku ya isa wani majalisi inda mutane yake zaune, falyusallim, to ya yi sallama. Fa in bada lahu an yajlisa falyajlis, in ya ga dama ya zauna ya zauna. Thumma idha qama, to in ya shawara zai miƙe ya tafi kuma fa, falyusallim, manzo Allah yace ya sake yin sallama in zai tafi. Falaysatil ula bi ahqa min al-akhira, ta farkon bata dauke ta ƙarshen ba, sallama farko daban, sallama tafiya daban. To jama'a kun ji sunna kenan tafiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisin ma Tirmidhi ne ya ruwaito shi, hadisi ne ingantacce. Jama'a ahli sunna wal jama'a kun ji karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, dan haka duk inda kuka samu kanku ku ne ke karantar da mutane, ma'ana duniya baki daya a bata take manzon Allah ne yazo da shari'a. To duk wanda ya bi shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallama da shari'ar ku mu'minai, to wannan mutum ya dace. Shine Allah yace fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw, idan jama'a suka yi imani suka yadda da abin da kuka yadda da shi, to sun shiryu. Fa in tawallaw wa inna ma hum fi shiqaq, in ku suka bada baya suka kiyarda da abin da kuka yarda da shi na gaskiya da sunna su ne suke cikin asara su suke asara saboda haka jama'a ahlus sunna a daina ainihin jin kunyar yada sallama a rinka yada sallama tsakanin yara tsakanin maza tsakanin mata innama mas'ala yadda za ta taso ko ya halatta in namiji ya ga mata ya yi musu sallam ko ya halatta mata su ga ainihin namiji shi musu sallam amma babu shakka ka maza su yi wa maza sallama mata su yi sallama a junan su yara za su yi wa maza yara za su yi wa ainihin wato manya manya za su yi wa yara duk wannan babu laifi inda batarnakar ta taso ita ce ina matsayin ka zo wucewa ka ga mata za ka yi musu sallama shine malamai suka ce in an amintu babu wata fitina da za ta biyo baya to babu laifi a karkashin haka ka karanta ta'liqin da Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya littafin Sahihul Adab Al-Mufrad na fatar an gane in an amintu babu fitina da za ta biyo baya to babu laifi amma in ana ga wannan zai bude wata kofar fitina to in ka gansa kawai ka dake su ma an sa ganka su dake kawai na fatar an gane sannan ku karanta littafin Jilbabul Mar'atul Muslima Allah ya taimake mu wannan ainihin hadisi na 28 da ba karanta Al-Imam Al-Bukhari ya kawo shi a can bayan ba ku manta ba a lamba hadisi ta 12 babu kufranil ashiri wa kufrin ba'da kufrin babin da ke bayani akan kufranil ashir wulakanta miji wulakanta miji me yasa Bukhari ya kawo wannan saboda wulakanta miji abin yana da alaka da imani ko kun gane jama'a saboda Allah madaukakin sarki da kikai imani da shi shine ya shar'anta miki ki mutunta mijinki ashe in kika wulakanta miji akwai alamar matsala game da imaninki to shine sai yace kufranil ashiri wulakanta miji butulcewa miji kafircewa miji rena miji mai da miji ba a bakin komai ba wannan rashin imani ne sai yace wa kufrin ba da kufrin sannan da bayani akan akwai kafircin da yake bayan wani kafircin wato kamar yadda muka yi a baya cewa tafadulu ahlul iman masu imani imani hawa hawa ne shi ma kafirci hawa hawa ne ina fatar an gane akwai abin da za a kira shi kafirci asali aiki ne na kafirai ba aiki ne na musulmi ba sai musulmi ya yi shi to ba a cewa ya kafirta sai dai a ce shi aikin kafirci ne to na daga cikin ayyukan kafirci waɗanda ba sa kafirta mutum ya zama turun kafiri shine matar aure ta rena mijinta matar aure ta wulakanta mijinta to ta aikata aiki na kafirci sai dai kuma wannan kafirci ne duna kufrin ko kafirci ne ba'da kufrin bai kai kafirci irin kafircewa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل أيكفرن بالله قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abdullahi dan Abbas in Allah ya kara musu yarda shi da mahaifin shi yace qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace uritu nara an nuna min wuta rigiji gabci in ba manzon Allah ba ba wanda yake da wannan matsayin da wannan muqamin a cikin wannan al'umma duk wani shehi duk wani malamin tauhidi ko fiqhu ko malamin tarbiya ko tazkiya kowa ne in yace an nuna mai wuta sai a ce akramaka Allah a mafarki in yace eh sai a ce to Allah ya kiyaye ba mamaki zaka iya mafarkin wuta amma ka ce ka ga wutar jahannama kuruku to yana bukata akai ka Kaduna asibitin mahaukata ina fata an gane amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye gaba gadi yace uritun nara an nuna min wuta sallallahu alaihi wasallam ma'ana wannan ba sim bane hakikan wutar aka nuna mishi sallallahu alaihi wasallam to sakamakon wannan abu yace fa iza aktharu ahliha an-nisa'u sai naga mafi yawancin ƴan wuta to mata ne tabbata Allah ya sa kina jin wannan hadisin da kyau manzon Allah yace an nuna mishi wuta sai ga mafi yawancin waɗanda ke wuta suke shan azaba suke kwarkwadar musibar wutar jahannama yace sai ga cewa mafi yawancin mata ne yanzu wannan hadisi in ka dube shi da kyau ba annabi sallallahu alaihi wasallama yana fadin shi bane dan ya ci mutuncin mata a'a idan aka ce an gano matsala tun kai ka shige ta kuma kai ake tunanin zaka iya shigar ta sai ka ce Allah ya taimake ka sai ka kokarin kauce mata ashe wannan hadisi yazo ne dan ya kubutar da mata to haka ake so ku zama kuna da kwakwalwar alheri ku zama kuna da kunnan alheri in kuka ji sunna ku rinka yi manzon Allah kyakkyawan zato ba ya fada ne dan ya nuna baya yi da mata ba ya fada ne dan Allah ya taimake shi a madadin ku ya je ya gano ya zo yana fadi a madadin ka a madadin ki dan me kasancewa ya za kai ka wazantar da matarka kai malami ya za ka wazantar da ɗalibanka mata ya za ka wazantar da ƴaƴanka mata ƴan uwanka mata iyayenka saboda manzo Allah ya ce an nuna mishi wuta sai ga mafi yawancin wutar mata ke cikinta sai shi ya ce yakfurna saboda suna kafircewa to sai wannan magana haka a dunkule sai sahabbai kila sai aka ce ayakfurna billah mata ashe suna kafircewa Allah ne shi yasa aka fi ganin su a wutar jahannama suka fi yawa kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yakfurnal ashir suna kafircewa miji suna kafircewa kyautatawar miji shine suna butulci kenan irin wannan kafircin shine butulci ma'ana suna kafircewa kyautatawa wa yakfurnal ihsana sannan suna butulcewa kyautatawa duk yadda kake kyautata musu zata iya maka butulci zata kafirce ta kifurci da wannan abu kinfurci da abu lena abu wulakanta abin shine kafirci sai ce law ahsanta ila ihda'unna dahara da zaka share ad-daharu me yake nufi da ad-daharu anan yana daukan dayan ma'ana biyu ad-daharu da zaka share rayuwar duniyar nan tun daga farkonta har karshenta kana zaune da mace yana daukan wannan wannan kaga kwatantawa ne da nuna fadin zama da dadewar zama baka da security game da reni da mace za ta yi maka ad-dahar kuma yana daukar rayuwarka da zaka shanya rayuwarka tun samartaka har tsufa kana kyautata mata to ba garanti bane ba security bane ba alamun ce maka ba rana ɗaya zata iya watsar da kai ta manta ta wulakanta ka dan haka ad-dahar yana daukar waɗannan ma'anonin law ahsanta ila ihdahunna ad-dahara da zaka share duniyar nan tun daga farko har ƙarshe a ce a baku ku rayu to da zata iya butulce maka ma'ana tsawon zama bai hana su maka sannan in da kuma rayuwarka ce tun farkon rayuwarka har ƙarshen rayuwarka nan ma ba tsaro bane ba tabbas za ta iya butulce maka sai ce summa ra'at minka shay'an sai ta ga wani abu a wurinka wannan na kira littaqalili huna sai ta ga dan wani abu wanda bai dace ba dan ka dan shine shay'an sai ta dan ga wani abu wanda bai dace ba tare da cewa fa tsawon rayuwarka me kake mata kyautata mata kake mutunta mata kake ciyar da ita kake shayar da ita kake wurin kwana tufafi komai kare mata mutunci amma da a ce za ta danga dan ka dan kalar sai ta ce ma ra'aytu minka khairan qabt tunda nake ban taba ganin alheri ba sai mai na taba gani game da kai kai mutumin arziki ne jama'a mun fahimci wannan da kyau manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ya iya duk ilimi da Allah ya koya mishi yanzu nan yana hada maka abubuwan aqida ne da abubuwa na ilmun nafs psychology dabi'u wallahi in ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ka zauna lafiya da mata ka zauna lafiya da kowa duk wani fitinan ne da fe tsararre kana da yadda zaka iya zama da shi kan namiji wannan abun yana tayammai da hankali ka kyautata ka kyautata ka kyautata rana daya in akai kuskure dinkin sallah ne baka karbo da wuri ba ba kuma ba ai dinkin ba, ma'ana yanzu dinkin sallan ne ta sa rai za ta sa ranar sallah sai baka karbo ba sai bayan azhar ko la'asar, in ka kawo sai ta jefar maka ta ce an ce maka gidanmu gidan talakawa, dama ba abin da ka taba min tunda nazo gidan nan wahala nake. To in ka gane wannan ba za ka damu ba jama'a, tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sai dai ka ji tausayinta cewa wannan na daga cikin halin da yasa za su fi yawa a wuta. Jama'a kun gane wannan da kyau? Allah ya kiyaye. Wannan hadisin jama'a kun ji shi da al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi. Ya zo ne don ya bayyana cewa wannan ɗabi'ar da mata suke sunanta kafirci. To dan kar ka ɗauka kafirci ne kafirci, sai sahabbai suka wakilce ka suka yi tambaya. Ko dai zama sun yi tambaya ne tambaya irin ta rashin sani, ko kuma sun yi tambaya ce irin tambayar masu karantarwa, irin tambayar mallam Abubakar da Abubakar gumi a ranar sallah. Wannan malami ne, wannan ma malami ne, amma sai su zauna suna tambaya suna amsawa juna kamar shi wannan bai sani ba. To yanzu ala gafarta mallam, tuwon sallan nan da ake yi ni in kawo maka kai ka kawo mini shi ma yanzu wannan sunna ne ko? Kaga kamar bai sani ba. Sai ce a'a, wannan cinikin tuwo da ake yi to al'ada ce. Sai ce to wato ba daidai bane. Sai ce a'a, wanda daidai da hali sai a kai mai, amma kai tuwo ni na yi tuwo, to in ka kawo min na kawo ɗanɗanon miya ba ai ko cinikin tuwo ake, wannan al'ada ne. Sai ce to ana gafata mallam nagode. Kaga wannan tambayar da yayi yayi ne a madadin ka kai da ba ka samu kaiwa ga wancan babban malamin ba. To ko zaman sahabbai sun yi ne a halin sun san ma'anar kafircin da annabi yake nufi mata suke kafirci ne da bai kai kafirci ba, amma sai suka yi saboda kada wani yayi tunanin kafirci ne da matarka ta butulce ka ce to kin yi ridda, aure ma ya mutu ridda khalidina fiha shikin a'a. To sai suka yi wannan a madadinka, ko kuma ya zama su ma din ba su sani ba, sai zama kenan yanzu tambayar da suka yi sun yi a madadin kansu, sannan kuma kai kuma ka samu ilimi. Kaga sahabbai mutane ne masu albarka jama'a, albarkar sahabbai kamar albarkar ruwan sama jama'a. Ruwan sama farkon shi albarka, tsakiya albarka, ƙarshe albarka, sa'annan kuma ruwan sama yana da wata ɗabi'a, in ya zuba akan gwaiba sai ta ƙara zaƙi, in ya zuba akan lemo da tanjirin sai su ƙara zaƙi, in ya zuba akan maɗaci kuma fa sai ƙara ɗaci. To haka sahabbai suke. Idan kai mutumin kirki ne sai ka ji kana son su, ka fahimci falalarsu. To in kai mutumin banza ne kuma sai ka gano cewa su mutanen banza ne, saboda kai ma na banza ne, shine kamar ruwan saman kenan. Dan haka duk wanda kuka ga ya dauka sahabbai mutanen kirki ne to shi mutumin kirki, wanda kuma duk kuka ga ya dauka mutanen banza ne to shi ma na banzan ne. Ina fata an gane. Ka dubi me yankan aljihu yafi kowa rashin yarda da mutane ko da aka aba ake, saboda shi kokari yake yanke aljihun jama'a to shi ma taka tsantsan yake ka a yanki nashi. Saboda haka duk inda aka kama dan yankan aljihu ka bincika ba gaba kokobo aljihun shi, shi ma ya fitowa da kokobo saboda bai yarda da duniya ba. Allah ya kiyaye. Wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da ya ruwaito shi a nan lamba ta 29 ya sake ruwaito shi a can gaba zamu karanta insha Allah a lamba ta 421 da lamba ta 715 da lamba ta 1004 da lamba ta 330 da lamba ta 4901 daidai. Ina fata an gane. To ga wata, ga ainihin wata mas'ala wadda nake so mu dan tattauna dan mu fahimce ta, dan ka gane cewa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu rikici a cikin su, suna fassara junan su ne. Yanzu ne ka ji wannan hadisi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce an nuna mishi wuta sai ga mafi yawancin ƴan wuta mata ne. Don ka tafi sahihu Muslim, kuma in ka je kana karanta sahihu Muslim sai ka ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mafi yawancin ƴan aljanna kuma mata ne, sai ka ga kamar an yi karo kenan. Nan ya ce mafi yawancin ƴan wuta mata ne, can kuma zai ce mafi yawancin ƴan aljanna mata ne. Akwai karo ko babu? Akwai a zahiri, amma a hakika babu karo. Nan yana maganar ƴan wuta da suka yi laifi waɗanda za su sha azabar wuta mata ne suka fi yawa. A can kuma da ya ce mata suka fi yawa a aljanna, yana nufin matan da za a ba ƴan aljanna sun fi ƴan aljannan yawa, saboda mutum ɗaya za a iya bashi mace 10,000. To kaga in ka haɗa adadin maza da mata a aljanna su waye suka fi yawa? batan aljanna su suka fi mazan aljanna yawa, anan kuma mata masu shan wuta su ne suka fi yawa. Don haka kaga kowane hadisi yana da tashi ma'ana. Allah madaukakin sarki ya ce muke mu, ina fatar mun gane. To jama'a kun ji wannan, sai dai ina ga mun dan yi tsallake a inda bayan da Imam al-Bukhari ya kulla babin, ko a inda yake cewa babun babu kufran al-ashiri wa kufrin ba'da kufrin, ko sai ya ce fihi an abi sa'id al-khudri an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, akwai hadisi wanda al-Imam al-Bukhari ainihin wato ya kawo ya ce wanda sahabi Abu Sa'id al-Khudri ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wannan hadisin yana nan, zamu karanta shi a nan gaba jama'a a cikin babin haila. Shi wannan hadisin zaka ji yana 78. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To dan mu dan ji kadan daga cikin abubuwan da manya-manyan malamai suka ainihin fadi game da wannan hadisi, ga babban sharhi daga cikin sharhohi na al-Imam al-Bukhari mai suna Umdatul Qari na al-Imam Badruddin al-Aini, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Shine nake so zan dan karanto mana kadan daga abubuwan da ainihin malamin yake fadi a cikin wannan hadisi, dangane da ainihin wato fa'idoji na shi wannan hadisi. Babu kufran al-ashir wa kufrin duna kufrin, ko kuma kufrin ba'da kufrin, ko aha. Wato yana magana ne dangane da karkasuwar yadda ainihin wato kafirci yake. Ku ji abin da babban malamin yake cewa, yace wal kufru al-mutlaq huwa al-kufru billah wa ma duna zalika yaqrubu minhu. Yace asalin kafircin aka ce kafirci kai tsaye akan shuru, to abin da ake nufi kafircewa Allah, dan haka da annabi ya ce yakfurna, suna kafircewa, sai sahabbai suka fahimci suna kafircewa Allah, dan da an ce kafirci ne ake nufi kafircewa Allah. Sai ya ce to amma kuma akwai kafircin da yake kasa da wannan, wato bai kai zuwa ga wannan ba. Wa tahqiqu zalika ma qalahu al-Azhari al-kufru billah anwa'un. Al-Imam al-Azhari yana daga cikin malaman ahlus sunna wadanda suka kware game da harshen Larabci, yace shi dai kafircewa Allah nau'i-nau'i ne. Daga ciki akwai inkarun, akwai musu, wa juhudun, akwai jayayya, wa inadun, akwai taurin kai ko taurin ido ko rashin kunya ko keke da keke, wa nifaqun, akwai munafunci. Wa hadhihi al-arba'atu man laqiya Allah ta'ala bi wahidin minha lam yaghfir lahu. Waɗannan siffofi na kafirci guda hudu, duk guda ɗayan da mutum ya rasu da su, ya mutu ya je ya hadu da Allah akan su, Allah ba zai gafarta mishi ba. Fal awwal, na farko, an yakfura bi qalbihi wa lisanihi wa la ya'rifu ma yadhkuru ma yuzkaru lahu min at-tauhid kama qala Allah ta'ala. Mutum ya kafirce da fatar baki, ya kafirce da zuciyar shi, duk abin da aka faɗi na tauhidi ya ce ba ruwan shi da wannan abin, ba zai bi ba, bai san shi ba. To irin wannan kafirci ne wanda duk ya mutu da wannan siffa jama'a, Allah ba zai yafe mishi ba. Allah ya ce innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. To ire-iren waɗannan sune kafiran da didde ne gare su, ko kai musu wa'azi ko baka yi wa'azi ba, sun riga sun kafirce da baki, zuciyar su kuma ta gama yanke shawara cewa ba za su bi Allah ba, saboda haka wa'azi ba shi da amfani gare su. To ire-iren waɗannan kafiran jama'a, wa'azi bai musu amfani. Sai yace ayyul ladhina kafaru bit tauhid wa ankaru ma'rifatahu. Wadanda suka kafirce wa tauhidi suka kememe, suka nuna ma basu ma san Allah ba. Wasani, nau'i na biyu na kafirci, an ya'rifa bi qalbihi wa la yaqirru bi lisanihi wa hadha ka kufr iblis wa bil'am wa umayya ibn abi salt. Yace ainihin wato kafirci nau'i na biyu shine da zuci mutun ya san Allah, amma sai bakin shi ya ki fadi. Yace to irin wannan shine kafircin iblis. Iblis ya san Allah amma ya kime mai kifirci. To irin wannan kafircin an samu daga cikin masu irin shi, irin su Bil'am da ainihin irin su Umayya dan Salt da makamantansu, waɗanda wato zuciyarsu ta san Allah gaskiya ne, amma saboda tsabar jayayya sai kawai sai suka ki fadi suka ki amincewa wa salis na uku an ya'rifa bi qalbihi wa yaqir bi lisanihi wa ya'ba an yaqbal al iman bi tauhid ka kufri abi talib nau'i na uku shine baki wato zuciyar shi ta san Allah sannan kuma harshen shi ya furta cewa ya san Allah din ina fatan mun gane amma kuma sai ya kikarban yadda da tauhidi ya kikarba bayan ya fada ya san ya fada amma kuma sai ya ki yadda da abu sai ya ce wannan shine kamar kafircin Abu Talib Abu Talib ya furta ya san zuciyar shi duk komi da komi amma kuma to ya dawo ya tsayanta Allah da imani fa to wannan kuma sai ya ce launal malamata aw hizara masabbati lawajattani samhan bizaka mubina yace ba dan tsoron zargi ba ba dan tsoron gori ba yace to da mu ne a gaba ba mu ne a sahun gaba kaga kawai dalilin shi kenan to irin wannan ma nau'i ne na kafirci والرابع نهض أن يقر بلسانه ويكفر بقلبه ككفر المنافقين نهض شيني حرشن شي يفرتا amma kuma zuciyarsa sai ta kafirce kamar yadda ainihin wato munafikai suke sai malai yake cewa qala al-azhari al-imam al-azhari yace wa yakunu al-kufru bi ma'na al-bara'a wannan lokacin kuma kafirci haka ce kafirci yana daukar ma'anar baran-baran baka bawa ne كقوله تعالى حكاية عن الشيطان كما يدعى الله يكي بعد العباري أبن الشيطان يكي تشوى إني كفرت بما أشركتموني من قبل ني ناي برم برن دا شركة دا كوكا من تنكا في نيو إنما أنا كفرت ناي براء نافات أنغاني أي تبرأت نافات منغانون to haka dai ainihin malam ya ci gaba da ire-iren waɗannan bayanai to a ƙarƙashin waɗannan bayanan abinda muke so ka gane jama'a duk wanda aka samu da ɗaya daga cikin waɗannan sifofin to ya kafirta amma dan an same shi da yin wani aiki daga cikin ayyuka na kafirai to ba za ka ainihin kafirta shi ba shine abinda Imam al-Bukhari zai zo ya ta mana bayanai har zuwa ainihin nan gaba insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimake mu dan haka sai ya ce باب المعاصي من امر الجاهليه ولا يكفر صاحبها بارتكابها الا بالشرك امام البخاري yace babin da ke bayani da cewa laifuffuka daga cikin laifuffukan jahiliya ba a kafirta wanda yake ire-iren waɗannan laifuffuka dan ya aikata su sai dai in shirka ce yayi kamar ka ji mutun ya gundumo ashar yace dan kaza kaza to yanzu wannan ma'asi ne min amrul jahiliya laifuffuka ne irin na jahiliya ba za ka ci kai ashar irin ta maguzawa to ka zama ba maguje ha lalle ashar din irin ta maguzawa ce lalle a zamanin maguzanci ne ake jin irin wannan to amma ba za a kafirta mutum ba amma in mutum ya koma yana yin irin shirkar maguzawa ko wanda ta kama da ita ko wanda ta dauki ma'anarta to wannan kam sai a ce ya kafirta jama'a kun gane wannan wannan babin yana da matukar muhimmanci musamman ga ahlus sunna saboda wannan babin shine yake bambance tsakanin khawarijawa da ahlus sunna saboda ba khawarije da ka aikata abu daga cikin ayyukan jahiliya sai kafirta ka misali an dada ka alƙalanci ka je ka karanta sharia an civil law sai aka baka alƙalanci da ka zo sai ka dauki constitution sai kai aiki da shi aiki da constitution kafirci ne don constitution din kafirci ne domin constitution menene abubuwa ne da dokoki ne daga cikin dokokin jahiliya dan haka Allah madaukakin sarki cewa annabi summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri daga cikin al'amuran jidda ka samu ake bi sai bamu yarda ka bi ko daya ba tun a jahiliya akwai constitution akwai kaza akwai ka amma asali kai sai Allah ya dora ka akan shari'a daga cikin waɗannan al'amuran sai Allah yake fattabi'ha ka bi ita shari'ar wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamuna kar ka bi son zuciya waɗanda ba su san Allah ba yanzu wannan umarni ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma umarni ne zuwa gare mu fa min babi aulama mu domin annabi ba zai bi son zuciya ba sallallahu alaihi wasallam tare da haka sai aka nada ka sai ka zama alƙali sai kake aiki da shari'ar Allah to shikenan yanzu sai a kafirta ka to ba za a kafirta ka ba wannan wani babi ne wanda na bude mana wanda nake so zan yi mana bayanai a cikin karatutuka masu zuwa ba dan komai ba ire-iren waɗannan yanzu su ne suke khawarijawan zamani suke dauka suke rikida kuma su kawo rikici tsakanin ainihin daliban ahlus sunna babu shakka kaza kafirci ne babu shakka kaza na daga cikin fasikanci kaza yana daga cikin ayyukan jahiliya to amma shin da zaran mutum ya aikata wannan abun sai ainihin a kafirta shi a'a sai an tsaya an dubi yaya nisbar aikata abun yaya nisbar yadda shi da abun yaya yadda yake dabbaka abun tafsili ne wanda yake matasa da yake ba su tsayawa su bi ilimi yadda ya kamata kawai sama-saman haka di ba kawai shikenan shine Imam al-Bukhari yace a'a laifuffuka na jahiliya jama'a ba kafirta mai yin su sai dai in shirka ce yayi ko kun gane jama'a sai ce li qaulin nabi sallallahu alaihi wasallama saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ce wai innaka mru'un fika jahiliya lallai dai kai akwai jahiliya tattare da kai to yanzu cewa da annabi akwai jahiliya tattare da kai ya kafirta wannan mutumin kenan bai kafirta shi ba yana nufin akwai wani aiki akwai wata dabi'a daga cikin dabi'un jahiliya tattare da kai wa qaulillahi ta'ala da kuma bayani akan maganar Allah da Allah yace inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u Allah baya gafara idan aka hada shi da wani amma yana gafara zunuban da suke basu kai shirka ba da wanda yaso ya gafartawa Imam al-Bukhari ya kawo waɗannan ainihin hadisi wannan hadisi ne da aya dan ya goyi bayan waɗancan maganganu da ya kulla a badi magana farko al-ma'asi min amri al-jahiliya sai ya ainihin kawo hadisin nan innaka mru'un fika jahiliya magana ta biyu wala yukaffaru sahibuha illa birtikabiha wala yukaffaru sahibuha ko birtikabiha illa bishirki ita kuma sai kawo wannan aya in ba mutun shirka yayi ba jama'a ba za ka kafirta shi ba ko kun gane wannan jama'a to wannan aya ce ta 48 cikin suratul nisa sai yace haddathana sulaiman ibn harb qala haddathana shu'ba an wasil lil ahdab an al ma'ruri qala laqitu aba zarr bil rabza wa alayhi hullatun wa ala ghulamihi hulla فسألته عن ذلك فقال إني صاببت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم جماعة كنجو أن حديثي وأن الإمام البخاري يسامو شدق مالمينش سليمان دان حرب شيخ ودق ببن مالمين شعبا شعبا دق مالمينش واصل واصل لقناش مالمين المعرور شيخ ومعرور تابعيني يتي قال لقيت أبا ذر بالربضة ناحدد أبو ذر الربضة Rabiza wani kauye ne a bayan Madina a wancan lokaci wato in ka fita garin Madina irin kauyukan dake bayan gari ina fatar mun gane to ya hadu da Abu Zarri dama a wannan wurin yake zaune yace da na hadu da shi wa alaihi hulla sai na ganshi da kayan ado abinda ake kira hulla shine saiti guda na kaya taguwa da wando ko mayafi da gyauto ko babban riga da ƴar ciki da wando ma'ana kayan da in aka hada su an hada su sun cika su ake kira hulla hadaddun kaya na ado ma'ana mutum ya sa wando kawai ya fito tinki haka ba za a ce ya sa hulla ba idan ya sa doguwar riga yayi sulle ba za a ce ya sa hulla ba amma sai ya hada kaya saiti guda wanda in ka ganshi zaka ce wannan ya hadu to yace naga Abu Zarr yana sanye da kaya na ado wa ala ghulamihi hulla sannan bawan shi ma yana saye da ainihin kayan ado ina ma'anar wannan abin ga alama sun yi anko kenan koda ba su yi iri ɗaya ba amma shigar da wannan yayi irin ta wannan yayi kaga wannan ya saba ma al'ada galibi zaka ga mai gida ya sa babban riga da ƴar ciki da wando yaran shi kuma ya sa ƴar jamfa haka ko ƴar doguwar riga haka ko driver shi ya sa ƴar shara ko ya dan sa wani abu makamancin haka to sai a ce an ga mai gida ya shigo manya-manyan kaya na ado kuma direban shi ko yaran shi ko bawan shi shima ya shigo kaya na ado irin su ko kuma makamantan haka kun ga abin ba a saba ganin haka ba to tun a wancan zamani ba a saba ganin haka ba, shi yasa wannan bawan Allah mai suna ainihin wato abin nan da ma'ru yake cewa da naga Abu Dharr haka fa sa'altuhu an zalika, sai na tambaye shi menene sirrin haka, me ya faru. Fa qala, sai ya ce inni sababtu rajulan, ai da ni da wani mutum ne muka yi zagi in zaga. A cikin wata riwaya cewa Bilal ne, da Bilal da Abu Dharr suka yi zagi in zaga. Fa ayyartuhu bi ummihi, sai na aibanta shi da ainihin mahaifiyar shi. Fa qala li annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni, ya Abu Dharr, ya kai Abu Dharr, a ayyartuhu bi ummihi, ka aibanta shi da uwar shi. A wata riwaya yace sai na ce mishi kai kai mana shuru ibn Sauda, dan bakar mace uwarka baka ce, wato ya zage shi ya aibanta shi da haka. Sai manzo Allah yace yanzu nan ka aibanta shi da uwar shi, menene laifin shi dan uwar shi ta zama bakar mace? Wannan zagi ne irin zagin jahiliya, wannan dabi'a ce. Sai yace innaka mur'un fika jahiliya, lalle dai akwai jahiliya tattare da kai, akwai burkushin maguzanci tattare da kai. Ikhwanukum khawalukum, ai ɗan uwanku mataimakanku ne. Al-khawl shine taimako, al-khawala ai mataimaka. Wannan kalmar na daga cikin kalmomin da Bahaushe da ya aro ta jama'a sai mata muguwar fassara. Ita ce Bahaushe yake cewa kawali, a ce wani kawali ne, wai yana wa wani mugun aiki. Amma a Larabci asalin ma'anarta shine wani yana taimakawa wani, kamar TA ne, personal assistant din shi, mai taimaka mishi. To amma Bahaushe da ya dauko ta sai bata muguwar ma'ana, sai in aka ce wani kawali ne, wai wani yana dibo mata yana kawo mutane kin ana zina. Amma asalin kaji kalmar ikhwanukum khawalukum, yan uwanku mataimakanku ne, suna gyara muku al'amari ne, suna taimakonku ne, bayinku. Ja'alahum Allah tahta aydikum, sai dai Allah ya sanya su a karkashin hannayenku, wato ku kuke mallakar su. Faman kana akhuhu tahta yadihi, wanda duk dan uwan shi ya kasance a karkashin hannun shi, falyut'imhu mimma ya'kulu, ya rinka ciyar da wannan dan uwa nashi, bawa nashi, daga abin da yake ci. Walyulbisu mimma yalbasu, ya rinka bashi tufafi suna sawa irin waɗanda yake sawa, ko daga cikin waɗanda yake sawa. Kun ji dalilin Abu Dharr kenan, kun ji salaf. Hatta wannan aikin da Abu Dharr ya yi yana da hadisi shi ma, sai dai ka hadisin shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana cewa da kaga ni mai gida na sa kaya iri kaza, na yi ado, bawa na ma ya sa, manzon Allah ne ya ce abinda muka ci shi za su ci, abinda muka sa shi za su sa. Yanzu wannan bawa kenan jama'a, balle direban ka wanda ba bawan ka bane, balle mai gadin ka wanda ba bawan ka bane, balle matar ka wanda ba baiwar ka bace. Ina amfanin a ce jama'a kai ne direban wannan babban gida, amma abincin da ake dafawa a gidan ba za a dibo a baka ba, kai ne direban gidan, sai dai ka fita can bakin hanya ka shati, ko ka je can ka tare garau garau, kai ne mai gadin gidan. A ce jama'a ku ga mobile police ko 'yan sanda ko sojoji an kawo su tare gidan babban mutum, amma abincin da za su ci ba za a aiko musu daga gidan ba, sai dai su je can bakin hanya su je su siya su ci, ko kuma su kwana da yunwa. Wannan ba shi daga cikin sunna jama'a, ko kuma kaddara cewa za a kawo abincin, in aka tashi kawa sai a kawo shi da siffa ta wulakanci, sai a kawo a kwanan da bai dace ba, ko a kawo abincin da ya zama ragowa ne, ma'ana ko dan kanzo ko dan dagwa-dagwa ke. Wannan ba shi daga cikin tsari na musulunci jama'a. Tsarin musulunci shine abinda ka ci to bawan ka ya ci, abinda ka sa to bawan ka ya sa, to balle kuma matarka wadda a wannan fagen jama'a matsayin ka daya da ita, game da abinda ka ci, game da abinda ka sa, game da makamantan al'amura irin haka, a wannan fagen jama'a yana daga cikin mugun kuskure da dayawa daga cikin mazaje suka samu kansu a ciki, shine ka ainihin ba su wani nau'in abinci kai kuma ka fita ka je ka ci wani nau'i daban. Wannan ba shi daga cikin sunna jama'a, ma'ana ka ba su tuwo miyar kuka ne ko tuwon masara ko wane ne, kai kuma sai ka je ka samu ainihin hotel mai tsada mai kyau mai dadi ka ci, ko kuma ka je a hada maka shayi da kwai da menene ka ci kai kyat, kana zuwa gida sai a ce a miƙo min ruwa. da sai su tambaye ka su ce mai gida lafiya baka sha ruwa ga abinci baka ci ba, don in mutum bai ci abinci ba da ya sha ruwa to amai zai faru, to amma sai ya shanya ruwa tambulan guda to akwai wani maiko da ke ƙasa kenan yake kokarin ya taushe shi. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Sannan sai yake cewa wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, kar ku dora musu aikin da zai gallabe su. In aka ce wannan bawanka ne, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar ka dora mai aikin da zai gallabe shi. Idan zaka dora mai tara ne ko kuma kudi wanda zai rinka kawo maka, to kar ka dora mishi abin da zai fi karfin shi. Awuni zai iya kawo naira 200 sai ka ce lallai sai ya rinka kawo naira 1000. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar ai haka. Fa in kallaftumuhum, in ku har kuka dora musu abin da kuka ga yayi musu nauyi, fa a'inuhum, to ku taimaka musu wajen rage musu ko kuma wajen ainihin biya musu ko kuma ku taimaka musu wajen ku yafe musu. Ka dora mishi kullun ya rinka kawo maka naira 500, a halin 200 ce zai iya kawowa, sai wata shi da yana kawowa madadin za a yi shekara guda sai ka ce to shikenan bar sauran an yafe maka. Ina fata an gane. Wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi anan da kaje shi lamba ta 30 kuma ya sake maimaita shi a can gaba insha Allah zamu je mu karanta a lamba ta 2407 da lamba ta 5703 daidai. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Jama'a, waɗannan hadisai al-Imam al-Bukhari yana kawo su ne dan ya fadakar da mu, ya karantar da mu abubuwan da ainihin wato ya kamata a ce wato musulmi musamman ahlus sunna ya ainihin aqidantu akan su, kuma ya san su, ya goge akai ba dan komi ba, saboda kar ka samu kanka a halin fadawa aqidar da ba ta ahlus sunna ba. Ina fata mun gane. Allah ya taimaka. To na dan jinkirta wasu sharhohi ne da zan karanto daga wannan littafin jama'a, saboda ina so in alakanta da ainihin wasu wadanda zamu sake ainihin karantawa a cikin ainihin wato dangane da wannan hadisin insha Allahu ta'ala. Ce nake fata a saurara da kyau jama'a, in karasa karanta wadancan sharhohin wadanda ainihin suka zo a cikin wancan abin nan, wancan ainihin hadisin insha Allahu. Sannan sai in hada mana da wannan hadisin can da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake magana dangane da mata, ko to ina son ku hada wannan hadisin da wannan hadisin. Wancan hadisin yana magana dangane da wulakanta mazaje da mata suke, wannan kafirci ne. Sannan wannan hadisin kuma yana cewa Abu Zarri da ya irin waccan bakan magana, ita maganar magana ce ta jahiliya, amma kaga Annabi bai kafirta Abu Zarri anan ba, a can ma Annabi bai kafirta mata din ba, ko har ma aka ce ko kafirci suke sai ce a wulakanta miji ne Annabi ya kira kafirci. To shine sai wannan babban malami al-Imam Badruddin al-Aini a cikin wannan littafi Umdatul Qari sai yace bayanu istinbatil fawaid, bayani dangane da fa'idojin da za a cire a cikin wannan hadisi. Minha, daga cikin abubuwan da za a cire na wannan hadisi na fa'idoji, tahrimu kufranil huquqi wan ni'am iz la yadkhulu an-nara illa bi irtikabi harami. Yace wannan hadisi yana nuna cewa haramun ne mutun ya butulce duk wasu haƙoƙi da wasu kyautatawa da ni'imomi waɗanda aka yi mishi. Babanka ya kyautata maka, mahaifiyarka ta kyautata maka, a sarkin gari ne ya kyautata maka, a malaminka ne ya kyautata maka, sirikinka ne ya kyautata maka, wani dai wanda ya kyautata maka kaga yana da haƙƙin ka gode mishi, ka yaba, ka faɗa. Amma sai ka je sai ka katirce, to mala yace wannan abun haramun ne. Me yasa yace haram? Yace saboda babu abin da ke kai mutun shiga wuta sai abin da ya zama aikata shi haramun ne. In dai kaga an ce laifi kaza zai kai shiga wuta, to dalili ne akan wannan laifin haramun ne, kuma dalili ne akan cewa laifin yana daga cikin kaba'irul ismi, yana daga cikin manya-manyan kaba'irai. Jama'a mun gane. Ina son ku hada wannan hadisin jama'a da hadisin Khadijatul Kubra, wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gode mata, ya shi mata albarka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai butulce wa Khadija ba. Ina fata an gane jama'a. To sai ka auna ka ga, yanzu wanda ya taba kyautata maka, ya mutunta maka, ya cancanta daga baya a ce butulci ya faru tsakanin kai da shi, bai kamata ba jama'a. saboda haka yana daga cikin ayyuka munana da mutane suke a wannan lokacin jama'a maza ko mata ta haka nake so ku kalli hadisin dan kar ku kalli hadisin ta janibi guda domin malam da yazo bangaren hadisi sharhin matsalar bai dube ta ta janibi guda wato kawai ya karkata akan mata kawai ba har da maza kai ma in matarka ta kyautata maka ana so ka nawaha ka jinjina mata wanda kun ga in kuka lura da yawa maza suna da matsala a wannan fagen idan te kuskure zai yi surutu zai yi mita zai yi naci yaje fadawa iyayenta yayyanta yiwa ƴan uwanta goyi yi mata amma ran da ta kyautata fa sai kuma yi shuru wannan jama'a shi ma kafirci ne butulci ne wulakanta mace ne jama'a amma ku duba yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yaban Khadija ba ta da rai fa saboda me saboda ta yi ta cancanta kuma yanzu wannan ba zai karfafu wata ta zo ta aikata ba ita ma tunda ta gane cewa wannan mutumin mai amana ne ko ba ka da rai zai yaba maka akan abin da kai jama'a dan adam yana yaba halin kyauta fa ina son ku gane wannan jama'a yana cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in mutum ya gode maka ba abin da ya kara maka bai kara maka girman riga ba ba abin da ya kara maka yace ya gode amma ita godiyar sunna ce din cikin hadisin Abu Dawud annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yashkurullaha man la yashkurun nasa wanda baya gode wa mutane baya gode wa Allah zamu zo nan zamu karanta hadisin Abu Sa'id al-Khudri sahihin hadisi anan gaba annabi sallallahu alaihi wasallama yana dabdare rasu kanshi yana matukar ciwo Abu Sa'id yace saboda tsananin ciwon kai sai da manzo Allah ya samu ya daura bakin rawani akan shi yadda kan zai dan rage mishi ciwo sai yace a tallafo shi a fito da shi masallaci aka tallafo shi aka ma'ana wannan ya riko kafada dama wannan ya riko ta hagu aka zo aka zaunar da shi akan minbari da kyar abinda manzon Allah yake so yayi jama'a yana so yayi wa Abubakar godiya ne a cikin jama'a zuciyar manzon Allah ta cika da yabo ta cika da godewa Abubakar amma yana so bakin shi ya fada Abubakar yana zauna kasa da minbari sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace jama'a a duniyan nan mutumin da naji dadin abota da shi da zama da shi da dukiyar shi da surkuntaka da shi yace shine Abubakar jama'a Abubakar ya gama hadawa fa ko ka zage shi kai ne ta baci maka ka ji waɗannan credits distinctions Abubakar shine mutumin da nafi jin dadin zama da shi fiye da kowa naji dadin dukiyar shi fiye da kowa Abubakar shine mutumin da nafi jin dadin abota da shi fiye da kowa sannan Abubakar shine surkin da nafi jin dadin surkuntaka da shi Allahu akbar yanzu dan Allah jama'a idan aboki ya san zai sami irin wannan darajar a wurin abokin shi me yasa ba zai abota ta gare ba mutuwa annabi zai iya kwantawa ya rasu ba a ji darajoji ba a ji godiyar Abubakar da ya ba amma sai annabi ya ga zuciyar shi kuma ba za ta iya anshan haka ba sai fito yace a kawo shi zai wa Abubakar godiya da ya faɗi waɗannan abubuwa guda hudu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace da a ce ana rike wani hannun aboki a tafi gurin Allah da wannan abokin yace da Abubakar da kai za mu tafi yace sai dai kai abokina ne duniya da lahira amma sai manzon Allah ya kara bambancewa Abubakar yana da bambanci da kowa sai yace kowa a rufe kofar shi saboda masallacin annabi kowa ya tsara kofa daidai da kofar gidan shi ko daidai da saitin anguwar shi in ka taho ba sai kai kwana ba sai ka samu gatari ka tsara ta nan da ka taho gidan ka sai ka shigo dan haka masallacin duk kofofi ne sai manzo Allah yace a kulle kofar kowa a toshe ta amma a bar kofar Abubakar Siddiq yanzu masu kudi da ke taimakawa addini ku ji irin wannan abu yanzu wannan zai karfafa abota zamantakewa zaman tare sannan surkuntaka Allah ya sa kuntuna dattijan da na ba ku labari a yola a kasar Adamawa da nace ya kyautata wa surki
ku hada waɗannan abubuwan ku gani. To ana so mutum ya kyautata maka, ka furta ka ce wane ya kyautata mun, Allah ya mishi sakamakon alheri, kai mishi addu'a. Man asda ilaikum ma'rufa fakasi'uhu, haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wanda ya muku kirki kurama mishi. Fa in lam tajidu ma tukasi'unahu bihi fad'u lahu, in ba ku samu yadda za ku rama mishi ba, ku yi mai addu'a. Hatta turaru an qad kafa'tumuhu, har a tabbatar cewa ai wannan godiya da addu'a da kuka kai ta kai matsayin alherin da yayi. Wani hadisi yace, man qala jazakallahu khaira faqad bana wa fi sana'i, wanda duk kai wa alheri in yace Allah ya maka sakamakon alheri, lalle yayi yabo na gari, yayi maka addu'a. Abinda muke cewa jama'a, tsakani da Allah, abokin da ya saki jiki da abota da abokin shi ya kyautata mishi, ya cancanci to godiya, ko yana da rai ko bai da rai. Kuma ku ji sirrin godiyar, annabi sallallahu alaihi wasallama yace akwai ramuwa, ita ce matakin farko. Duk wanda ya maka alheri kai kokari kai mishi alheri. Ku duba da manzo Allah yake san Fatimatu Zahra, kun san cewa kaunar da annabi yake wa Fatimatu Zahra har da alherin mahaifiyar Fatima, ba wai ga zatiyar Fatima kadai ba. Na'am, annabi na san Fatima bi zatiha, amma akwai wata dabi'a da kullun nake nuna wa mata, ita ce duk matar da ta mutunta mijinta, ƴaƴanta sai sun fi samun matsayi a wurin mijin fiye da ƴaƴan kowa, sai dai mijin ba na gari bane. Na fata mun gani. Sannan dubi surukuntaka, Abu Bakar ya kyautata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Aisha yarinya ce yar karama, shekarar ta shida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganta. Zamu zo mu karanta hadisin nan cikin Sahihul Bukhari. Yace ka auren min da yar ka Aisha, sai ce ai yar karama ce, sai ce a ai Aisha yar ka ce, ai ni dan uwanka ne. Sai manzo Allah yace gaskiya ne, amma ƴan uwantaka ce ta musulunci. Ma'ana kenan zaka iya auren yar abokinka, abokinka kadda kat, wanda ka girme shi ko ya girme ka, dan annabi ya girme Abu Bakar Siddiq da shekara biyu, amma abota ta kullu da yace yana son ƴan shi, sai yace ai yar ka ce, ai ni dan uwanka ne. Sai yace ƴan uwantaka ce ta musulunci, amma ba ta jini bace, ni ba wanka bane, uwa ɗaya uba ɗaya, ko ba uwa ɗaya ba ko ba uba ɗaya ba, akwai aure tsakaninmu. Sai yace to shikenan na baka ita, shikenan fa auren jama'a, ba wani biki, ba wani kaza, ba wani kaza. Manzon Allah ya ga alheri daga sayyidina Abu Bakar Siddiq. Duk abin da manzon Allah ya yi yunkuri ya ce kaza, sai Abu Bakar ya ce ya dau nauyin abu. Annabi yana cewa hijira, sai Abu Bakar ya ce ya manzon Allah, da ni za a je, kuma ga raƙuma guda biyu, ɗaya nawa ɗaya naka, sannan na dauki nauyin taklifa, nauyin wahalhalu da kuɗi da abinci da guzuri. Ya ku jama'a, ina sirkai, ina dattawa, ku kyautatawa mutane. Mutum ya zo neman yarka, ya san shi ba kowa bane, ya san bai da komai, wallahi in ka kyautata mishi, in ka ga ya butulce, dama mutumin banza ne. Amma in dai mutumin kirki ne, ka dauki ya ka bashi a lokacin da yake bukata, wallahi ya san kai dattijo ne, kuma har abada sai ya baka wannan daraja. Amma har mutum ya san cewa ka dauki ya ka bashi ne saboda yana da kuɗi, saboda yana da mukami, baka da daraja fa, tun daga ran da ka bada yar, balle ma yar ta kwana biyu a hannun shi. Zamu zo kan wannan hadisin na Abu Bakar Siddiq, za ku ji irin kalmomin yabo da Abu Bakar ya samu jama'a. Abu Bakar da ya ji waɗannan kalmomin sai ya fashe da kuka. Yanzu ba yana kuka irin kukan dadi ya boye mai yawa bane, a'a, matsala ya shiga. Shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, da ana tafiya wurin Allah da wani aboki, to da na rike ka kai Abubakar mun tafi. To yanzu abin da ke tayaro da Abubakar hankali, yanzu aboki na zai rasu ya banni kenan? Abu Sa'idin yace sai Abubakar ya fashe da kuka. Abu Sa'idin mai ba labari yace, mu da muke yara ƴan ƙanana ƴan Islamiya, mu ba mu gane fasara karatun ba, mu mun dauka manzo Allah yana wa'azi ne kawai, wannan kuma Abubakar hakan nan ka rikice ka fashe da kuka, me aka yi na kuka? Abubakar shi ya hasaso cewa annabi zai rasu kenan, kuma zai rasu ya fashe kenan, sai Abubakar ya fashe da kuka. Abu Sa'idin yace bayan kwana biyu sai annabi ya rasu, ka karshe sai Abu Sa'id yace wa kana Abu Bakr a'lamana. Abu Bakr ya fi mu ilimi, har ya gano abinda bamu gano ba, ma'ana daga karanta hadisin har ya gane fasarar shi. Duk wanda yake da haƙi a kanka ka bashi darajar shi. Mahaifinka ya kyautata maka, mahaifiyarka ta kyautata maka, malaminka, sirikinka, a'a sirani ka zo gari sai ɗauki gida ya baka, ka ce ranka ya daɗe ba ni da kuɗin haya, sai ce ba komi zauna, mu ma da haka muka zo garin. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? Billahi allazi la ilaha illa huwa, jama'a gidan da aka haife ni haya mahaifina ya zauna, a nan aka na rantse da Allah sai da na wuce shekara 20 na gane cewa ba ƴan uwanmu bane, su katsinawa ne mu kuma kanawa ne, kaga ko hanya gari ba mu hada ba, amma alherin su ya cika zuciyarmu har zuwa yanzu din nan. Jama'a na gano dai ba ƴan uwa ne na jini ba, amma zuciyata ba ta gaskata mini, sai gani nake kawai waɗannan komai namu daya. Dan tashi muka duk ɗakin wanda mu ga dama zamu kwana, duk tukunyar da mu ga dama zamu ɗibi abinci, duk matan gidan sai suka zama uwayenmu bil haqq. To har abada duk wani abun muka tashi sai mu ga can mai asalin gidanmu, gidajenmu da muka zo muka gina sai muke ganin kamar temporary ne. Me yasa? Saboda ka zo kana ɗan cirani, baka san kowa ba, ina za ka zauna? Wani ya zo ya ce zo ka zauna a nan. Kana yaya za ka haɗa na cefane zuwa azahar? Sai ka ga ya kawo maka cefanen. Matarka ta haihu, yaya aka iya, yaya aka iya? Sai ya ce babu komai, ga rago, ga kaza, ga kaza, ga kaza. To yanzu irin wannan yana da haƙƙi na ka kyautata mishi, ka mutunta shi. To shi ne malai yake cewa to wannan hadisi yana nuna mana lallai masu haƙoƙi a ba su haƙoƙinsu, duk wanda ya maka ni'ima kuma ka gode, in kuma ka butulce to haramun ne. To ina muka samu wannan gaba daya? Duk fa yana sharhi ne a ƙarƙashin kyautatawa da mai gida yake wa matar shi, sai ta zo ta butulce daga baya. Kaga wata an auro ta tun tana yan shekara 12 ko 13, bata zo gidan da komi ba, ta mallaki komi na ilimi, ta mallaki komi na halaye na gari, ta iya dattaku, ta samu dukiya, ta samu ƴaƴa, ta samu komai, amma kuma sai ya zama bata ganin darajar mijin yayi daidai haka jama'a? Ne daidai ba. To wannan kenan. Sai malai yace wa qala an-Nawawi tawa'uduhu ala kufranil ashir wa kufranil ihsan bin nari yadullu ala annahuma min al-kaba'ir. Da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa'azi, ka kausan wa'azi, yace dukkan matar da ta wulakanta miji ko ta wulakanta alherin miji to za ta shiga wuta. Wannan na nuna wulakanta miji yana daga cikin manya-manyan zunubai jama'a. Wulakanta kyautatawan miji, wasa da dukiyar miji, rashin daukar abin da miji ya kawo da muhimmanci, duk wanda yana daga cikin manya-manyan laifuka wanda ke kai mata aure wuta. Wa qala ibn Battal, al-Imam ibn Battal shi ma yana da sharhin Bukhari, yace fihi دليل على ان العبد يعذب على جهد على جهد الاحسان والفضل وشكر النعم. قال وقد قيل ان شكر ان شكر ان شكر النعم واجب. yace wannan dalili ne akan cewa ana azabtar da bawa idan yayi musu wani kyautatawa ko wata falala saboda an ce godiya ga ni'ima ko godiya ga kyautatawa tana daga cikin ainihin wato wajibi. Wato duk bawan da aka kyautata mishi idan ya kafirce yayi butulci to za a yi mai azaba akan haka. Wa min haddalala ala izami haqqi zawji, akwai cikin wannan hadisin dalili da ke nuna cewa lallai miji yana da girman daraja, miji yana da girman daraja jama'a. Wa dalilu alayhi qawluhu sallallahu alayhi wa sallama, na daga cikin abin da ke nuna cewa miji na da girman daraja maganar da annabi sallallahu alaihi wasallama yace law amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha. Da a ce a duniyar nan akwai wanda zan ce wa wani sujuda, to da mata aure nace ce wa mijinta. Jama'a sujudan nan haƙƙi ce ta Allah kawai, amma annabi ke cewa da wanda ya cancanta a yi mai bayan Allah to da miji ne zai zama na biyu. Wa li ajli hadha almaana خص كفران العشير من بين انواع الذنوب وقرن فيه حق الزوج على الزوجه بحق الله. فاذا كفرت المراه حق زوجها وقد بلغ من حقه عليها هذه الغايه ك
kana zalika dalilan ala tahawuniha bihaqqi llahi fadhalika falidhalika atlaqa alaiha alkufr lakinnahu kufrun la yukhriju anil milla. Malam yake cewa kaga anan sai aka ware wulakanta miji, aka faɗi kausan hukunci akai daga cikin sauran zunubai, ba dan komi ba, saboda dukkan matar da ta san darajar Allah to ta san darajar miji, dukko matar da ta wulakanta miji to dalili ne akan cewa bata san ainihin darajar Allah madaukakin sarki ba. To sai annabi ya saki kalmar kafirci, kamar tunda bata san darajar miji ba, to bata san darajar Allah ba, to sai annabi ya kira abin kafirci kai tsaye. Sai dai kuma wannan kafircin baya fitowa daga cikin addinin musulunci. Wa minha, na daga cikin ilmomin da muke fa'idantuwa da su a cikin wannan hadisi, shihi wa'azur ra'isil mar'us wa tahriduhu ala ta'a. Wannan hadisin yana nuna mana cewa shugaba ya rinka wa jama'ar shi ainihin wa'azi, yana kuma kwadaitar da su game da biyayya Allah madaukakin sarki. Saboda asalin hadisin zamu zo mu ji shi, hadisin Abu Sa'idin jama'a, wanda Imam al-Bukhari yake ishara. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mata ne suka taru a filin Idi, da ya wa'azi ya wa'azi, sai kuma ya fahimci kaman mata suna buƙatar su ji wa'azi na musamman, sai ya shiga layi sahun mata, yace mata ayi sadaka ayi sadaka, kaga yana kwadaitar da su kenan. Suka rinka ciro abun hannu da abun waya, suna diba suna bada sadaka, suna kaga ana so shugaba ya kwadaitar da jama'a shi game da yin sadaka kenan. Ina fatar mun gane, domin sadaka tana maganin ainihin bala'i. Daga ciki akwai bala'i mafi girma, shine bala'in wuta. Wa minha fihi muraja'atu al-muta'allim al-'alima wat-tabi' al-matbu'a fi ma qalahu idza lam yadhhar lahu ma'nahu. Wannan hadisi dalili ne akan dalibi in ya ji wani abu da bai gane ba, to ya nemi bayani daga malamin shi. Mabiyi in ya ji abin da bai gane ba, ya ainihin nemi bayani, to wannan bayani ko da zai kai ga tattaunawa ne, malamin ya fada, dalibin ya fada, ba dan neman kura ba, ba dan neman a ce shi ma iya ba, a neman al'amari ya fito. Domin a cikin riwayar hadisin da annabi ya faɗi wannan magana, sai wata mata aka ce jar mace, sai ta miƙe sai ta ce ya manzon Allah, dan me za a ce mata suka fi yawa a cikin wuta? Anan kaga ba ta tashi ne cewa annabi rashin kunya ba, ta tashi ne tana so ta gane me sirrin. Sai annabi ya ce saboda kaza, to ina mafita? Sai ya ce sadaka, dan haka ku yi ta sadaka. Dan haka wata ma bata taho da kudin sadaka ba, sai da ta je gida ta ɗibo sadaka gwalagwalai, ta taho za ta je ta kai sadaka. Dalili akan cewa ashe idan malami ya yi magana, maganar da bata bayyana al'amarin bai fito gare ka ba, babu laifin ka ce a to kuma kaza fa, wannan ba itirazi ne na neman jayayya ba, neman fassara, neman bayani. Ina fatar an gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To ga bayani ya kai bayani, sai dai kuma lokaci ya kure, za mu saurara anan insha Allahu ta'ala sai gobe. Idan aka zo gobe jama'a aka yi karatu, to asabar da Lahadi mai zuwa ba za a yi karatu ba. Da karatun nan, da karatun darul hadisi na maza da na mata, asabar da Lahadi gaba ɗaya wannan makon babu. Idan an yi ruwa a nan ɗin, to ya nuna kenan babu karatun, shikenan sai wata asabar ta can sama, ba wannan mai zuwa ba. Amma dai muna gaya wa ɗaliban darul hadisi gaba ɗaya maza da mata, ƴan ajin siddiku da ƴan ajin kowaye ma gaba ɗaya, cewa babu karatu wannan asabar da Lahadi ɗin insha Allahu ta'ala. Idan an yi ruwa a nan ɗin kuma gobe, to shikenan babu karatu. In ko ba a yi ruwa ba nan, to gobe za mu sake haɗuwa insha Allahu ta'ala, za mu yi karatu ɗin. To bayan an yi karatun gobe ɗin kuma dai, daga nan babu sauran karatu, sai wata asabar ta sama, ba wannan mai zuwa ba. Da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.